sa'an Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da kona kauyuka da kuma daidaita fararen hula da dama a kasar. To kowace hanya masana ke gani ya dace abu don kare rayukan al'umma a yankunan da ake tashin hankali.
Hakki na kariya yana kan gwamnati. In take ta kwashe mazauna gari ta dauke su to abin nan da ake son a cimma wato haɗin kan dan ƙasa za ta gaba ta same shi ba don wanda ka tayar da shi ga gidan shi babu irin walwalar da zaka bashi wanda zai fi ainihin gidan shi inda yake zaune.
Dr. Kabiru Adamu kenan masanin harkokin tsaro a Najeriya muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Idan muka leƙa kudancin Najeriya kuma za ku ji halin da ake ciki bayan rantsar da sabon gwamnan jihar Bayelsa a yau Juma'a. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma za mu buɗe wayoyinmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk batutuwan da ke damun ku. Amma da farko za mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. A yau Juma'a ma'aikatar lafiya ta kasar China ta ce mutane 121 sun sake mutuwa daga sabuwar cutar coronavirus da ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai kusan mutum 1,400. Ma'aikatar lafiyar ta sake tabbatar da sabbin waɗanda suka kamu da cutar mutane 5,090 da aka ƙara samun ƙaruwarsu a cikin kwanaki biyu a jere tun lokacin da gwamnati ta canja hanyoyin da take duba mutane da kuma ƙidaya sabbin waɗanda suka kamu da cutar. A lokacin da yake ganawa da 'yan jarida, mataimakin ministan lafiya Zeng Tizin ya ce Ma'aikatan lafiya 1,716 su ma sun kamu da cutar coronavirus ɗin, kana 6 daga cikinsu sun mutu. Da wannan sabon bayani, adadin mutanen da suka kamu ya tsaya a 63,851 a jiya Alhamis da daddare. Wani kwamitin haɗin gwiwa tare da China da hukumar kula da lafiya ta duniya WHO take jagoranta zai kaddamar da bincike a ƙarshen wannan mako akan cutar coronavirus. Antony General ɗin Amurka William Barr ya ce saƙon Twitter da shugaba Donald Trump ya wallafa akan ma'aikatar shari'a, ma'aikatanta da kuma ayyukansu yana sa ya zama da matuƙar wahala na iya gudanar da aiki na. Wannan sanarwa ta zo da mamaki daga ɗaya daga cikin na hannun daman shugaban ƙasa da ta fito a jiya Alhamis, kwanaki kaɗan bayan da ma'aikatar shari'a da Barr yake shugabanta ta canja shawarar da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar suka bayar, kana ta kuma ba da shawarar hukunci mai sauki da za a yankewa da daddan na hannun daman shugaba Trump Roger Stone da aka yanke masa hukunci na yi wa majalisa ƙarya da hana shari'a aikinta da kuma yin katsalandan ga shaidu a binciken Rasha na yin katsalandan a zaben Amurka. Shugaba Trump ya yi korafin cewa shawarar yanke hukuncin sauri na shekaru 7-9 da abin takaici ne kuma babu adalci. Ba kasafai ake ganin ma'aikatar shari'a Amurka ta canja shawarar da lauyoyinta suka bayar ba a shari'ar aikata laifi. Masu gabatar da ƙara guda 4 a shari'ar Stone sun janye daga shari'ar, a ciki har da mutum ɗaya da ya ajiye aikinsa daga ma'aikatar shari'ar. Za a yanke wa Stone hukunci a mako mai zuwa. Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira da a gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi akan sojojin Najeriya yayin da take yaƙi da masu iƙirarin jihadi, lamarin da ya janyo ƙona wasu ƙauyuka baki ɗaya da kuma tilastawa mutane ƙauracewa matsugunansu. Osai Ojigo, daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya ne ya yi kira da a gudanar da binciken. Kungiyar kare haƙƙin bil'adaman ta ce ta yi hira da wasu mata da maza da dama da aka kora daga gidajensu a yankin arewa maso gabashin ƙasar a farkon wannan wata da ya gabata. Kungiyar Amnesty International ta ce zarginsu ya samu goyon baya daga bayanan tauraron ɗan adam wanda ya nuna cewa an ƙona ƙauyukan Bukarti da Gariri da kuma Matiri. Binciken ya kuma nuna ƙone-ƙonen a cikin wasu garuruwa na kusa a cewar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin. Gwamnatin Najeriya ta sha musanta irin waɗannan zarge-zarge na yiwuwar aikata laifukan yaƙi. A jiya Alhamis ne babban bankin duniya da kuma asusun bada lamuni na duniya IMF suka bada sanarwar cewa Somalia ta cancanci a yafe mata basussukanta biyo bayan sauye-sauye a fannin tattalin arziki da ma'aikatu da hukumomin kasar suka yi. Ana bin Somalia bashin da masu bada bashi na kasashen waje da aka kesta ya fi sama da dalar Amurka biliyan 5. A cikin basussukan da ake bin Somalia babba shine na dala biliyan 1 da Amurka take binta. A cikin wata sanarwa da aka fitar bayan da kwamitin koli suka tattauna a ranar 12 da 13 ga watan Fabrairu don su duba cancantar Somalia, hukumomin harkokin kuɗin masu ƙarfi a duniya guda biyu sun goyi bayan Somalia da a yafe mata bashinta a ƙarƙashin shirin ƙasashe matalauta masu tsananin bashi na HIPC a taƙaice. Kasashen da suka cancanta na wannan shirin sun yi alkawarin inganta tattalin arziki da kuɗaɗe da kuma rage yawan talauci. An kwashe shekaru da dama Somalia tana ƙarƙashin shirin kulawar ma'aikatan IMF da ya taimakawa Somalia inganta hanyoyin karɓar haraji da bin diddigi na bayanan kuɗaɗen gwamnati.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. An sami musayar bayanai tsakanin kungiyar Amnesty International da ke hankoran kare haƙoƙin bil'adama da kuma rundunar sojojin Najeriya biyo bayan zargin cewa sojojin ƙasar sun aikata ayyukan yaƙi a faɗan da suke yi da 'yan Boko Haram kamar yadda kuka ji a labaran duniya. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A sanarwar da ta fitar ɗazu da yamman nan, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi zargin cewar sojojin Najeriya sun kokkona ƙauyuka tare da daidaita mutanen ƙauyukan a martanin da suke maidawa na karuwar hararen 'yan Boko Haram a jihar Borno. Amnesty International ta ce a ci gaba da yi wa 'yancin bil'adama karan tsaye, uwar gida Osai Ojibo ta faɗa cikin sanarwar da ta fitar cewar bisa tambayoyin da suka yi wa waɗanda abin ya shafa kai tsaye da kuma bayanan da suka tattara ta hanyar amfani da tauraron ɗan adam, sun gano cewa akwai yiwuwar sojojin Najeriya na aikata laifin yaƙi ta hanyar rugurguza gidajen mutane da kuma sa mutane cikin halin ƙaƙanikayi. A wani ziyarar aiki da na kai yankin arewa maso gabar a makon jiya, na tambayi babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya, Manjo General Olusegun Adeniyi, ko dama me yasa suka so daukar matakin.
It was based on intelligence. We wanted to take an action. A week later, Boko Haram began to...
Yace saboda rahotannin sirri da muka samu ne ya sa muka so daukar matakin. Mako daya baya ga wannan, mayakan Boko Haram kuma suka yi ta kaddamar da harhare. Abin da ya faru shine mun sami bayanan cewar Boko Haram sun tuttulo da mutanen su waɗannan yankuna kuma muka farma su, amma duk da haka mun samu bayanan sirri cewar akwai wakilan su da suka yi basaja suka makale a cikin mutanen gari. Kuma ga manufar su shine muka ce ba mata da mutanen zamu yi ba, amma so da kai muke mu takaita kai komo na motoci a wannan hanya ta yadda zamu sa ido akan me ke shiga me ke fita. Mutanen ƙauyukan da ke kan hanyar Maiduguri zuwa Damato, inji Amnesty International, sun yi zargin cewar sau da dama sojojin suna yunkurin kwashe su zuwa sansanin 'yan gudun hijira a birnin Maiduguri. Al'amarin da masana tsaro irin su Dr. Kabir Adamu ke cewar ko kadan wannan ba zai tasiri ba.
Duk yadda dan kasa ya kasance, idan ya samu kanshi a irin wannan sakamewa, wato ko ya yi shiru ko ya taimaka ma wato gwamnati kenan, ko kuma in bai yi din ba, wayannan su ma ɗan maharin su zo su kawo mishi hari, to kaga yana sakamewa kenan. A takaice dai haƙƙi na kariya yana kan gwamnati. In take ta kwashe mazauna gari ta dauke su, to abin nan da ake son a cimma wato haɗin kan dan kasa za ta gaba ta same shi ba, don wanda ka tayar da shi ga gidan shi babu irin walwalar da za ka ba shi wanda zai fi ainihin gidan shi inda yake zaune. Shi yasa barin su a wurin din a ba su kariya shine abin da ya dace a yi.
Amma cikin martanin da ta mayar ɗazu-ɗazun nan, hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce ita fa yanzu ta fahimci cewar kungiyar Amnesty International na goyon bayan aika-aika irin na 'yan ta'addan Boko Haram da kuma ISWAP ta hanyar ɓatawa sojoji suna. Malam Ibrahim Muhammad Damaturu na jami'ar jihar Yobe na ganin akwai hanyar da ya kamata a bi don kawo karshen irin wannan sa'insa.
A yi wani kwamiti wanda zai shiga tsakaninsu da mutanen gari, kuma a kyautata bincike wajen zaɓen mutanen su zama masu gaskiya, wanda ba za a juya su a yi korafin ɗinsu ba, ya zama an samu alaƙa mai kyau tsakanin su sojoji da suke yaƙi da su ko mutanen gari, kuma ya zama akwai amana ta wanda duk abin da ya ɗinsu ba daidai ba za a iya magana. Abu na ƙarshe, ko wannan jama'a da za a zaɓa wanda za su haɗa kai tare da sojoji, a ba su cikakkiyar dama ta ganin duk wani babba a ƙasar nan. Don in kika ga abin da bai mutu ba a tafiyar sojoji ne, ko kuma wani abu ne a gari wanda ba a ɗauki mataki a kansa ba, za su iya ganin gwamna kai tsaye, ko da shugaban ƙasa ne, kar a iyakance su. Ko ina za su kai matsalar mutanensu, za su iya kaiwa a samu tansiki da alaƙa tsakanin da sojoji sosai domin wannan aiki ya kyautu.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mainakaina, yanzu kuma za mu leƙa kudancin Najeriya. An sami 'yan tashe-tashen hankula a wasu sassan jihar Bayelsa biyo bayan soke zaben gwamnan jihar da aka yi a jiya da kuma rantsar da sabon gwamna a yau Juma'a. Wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yayin da daman 'yan jihar Bayelsa ke ci gaba da shagulgullan rantsar da sabon gwamnan jihar, sanata Donye Dare na jam'iyyar PDP domin kama aiki gadan-gadan bayan da hukumar zaben Najeriya ta miƙa masa takardar lashe zaɓe, akwai dai wasu rukunnan jama'a a jihar ta Bayelsa waɗanda ake zargin cewa magoya bayan jam'iyyar APC ne ke ci gaba da haifar da tashin-tashina, inda suke ta ƙoƙarin tada hankali a jihar tare da kai hare-hare da kone tayoyi a sassan jihar ta Bayelsa, kuma bayanai sun nuna cewa ba ka ganin komai sai hayaki, inda hakan ya kassara harkokin yau da kullum a birnin na Yanagowa a yau din nan. Sannan kuma wasu gungun 'yan zanga-zanga da suka fusata, waɗanda ake ganin magoya bayan jam'iyyar APC ne a jihar ta Bayelsa, sun kai hari gidan zababben gwamnan jihar ta Bayelsa sanata Donye Dare sakamakon hukuncin kotun koli da ya kwace nasarar jam'iyyar ta APC. Ga abinda wasu ganau suka shaida wa muryar Amurka.
My name's Jones Adire. The tension was built up, but because of the certificate of return that has been...
Yana cewa ne sunana John Abari, yace an samu tashe-tashen hankula a birnin Yanagowa saboda miƙa takardar lashe zaɓe na gwamnan jihar ta Bayelsa sanata Donye Dare. An samu kwanciyar hankali kawo yanzu, yace a takaice ma jami'an tsaro na haɗin gwiwa na iya bakin ƙoƙarinsu domin tabbatar da zaman lafiya a jihar ta Bayelsa.
Sunana Joy Bello. Gani nan yanzu na cikin Bayelsa Yanagowa. Akwai tashin hankali sosai tun da safe. An ƙona PDP Secretariat hayaniya ko ta ina, an ƙona wani gidan sabon gwamna ɗin da zai shigo.
Ganin dai wannan yanayi da aka shiga na buƙatar ɗaukar matakan tsaro, da hakan ya sa na yi magana da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa DSP Asmin Busuwa.
Komai dai ba matsala yanzu, dan karamin tashin hankalin da muka samu da rana mun riga mun magantar da shi, wanda suke wannan abu mun iya mun kama wasu mun kulle su. Yau da dare an sa mutane ba za su fita ba, kuma da karfe 8 na dare har zuwa karfe 6 na safiyan gobe. Lamarin duk jama'a an tsoro suna nan a waje, kuma an yi patrol a duk wuraren da kamata a zaka ko kuma tafiya lafiya a wani matsala.
Da ƙarshe dai an rantsar da sabon gwamnan jihar ta Bayelsa sanata Donye Dare ya karbi rantsuwar kama aiki cikin ƙwararren matakan tsaro a fadar gwamnatin jihar ta Bayelsa. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto. To masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya, amma kafin mu buɗe layukan wayar mu, ku ɗan shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alama ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alama ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Nasarawa?
Sunana Shaibu Zani, NTAKP jihar Nasarawa.
To muna jin ka.
To masha Allah, yau ina son in nuna alhini na da bacci raina da kuma jajantawa bisa wasu fusatattu da suka yi wa shugaba Muhammadu Buhari ihu bayan ya kai ziyara a jihar Borno sakamakon harin da ɗan ƙungiyar Boko Haram suka kai har suka kashe wasu al'umma. To a zahirin gaskiya wannan ba ƙaramin abin takaici ba ne, kuma ba ƙaramin abin baƙin ciki ba ne. Kuma wannan zan ce ma mu a nan Arewa, wani abin kunya ne a ce wai ɗan Arewa ine wa shugaba Muhammadu Buhari ya ihu dan ya kai ziyara sakamakon ga abin da ya je yi daban maimakon ma a jinjina masa bisa shugabannin baya ba su yi irin wannan abin a zo a gani ba. Idan mutum irin wannan da kasance ba a ganin su ba ma a jin duniyarsu.
To mun gode, har yanzu dai muna nan a Nasarawa, mun sake samun wani kira.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Alhaji Yusuf ne Jangwa daga cikin garin Lafiya.
To Alhaji Yusuf, muna jinka.
Abinda bai akwai bayani ke so ne a kan shugaban ƙasar Najeriya.
To
kasan shi al'amarin duniya yana da wuya
haka,
abinda bai ke Najeriya gaba ɗaya da kowane kuka da kuka zuwa Allah kawo na Buhari, ko zo kun gode Allah sai mutane wasu suna butu cewa abinda bai wannan Allah muna.
Kamar dai yadda wani dan uwanka nan Nasarawa ya faɗi kenan, shi ma haka yake cewa
yawan mamaye babu su zama ana zaman lafiya sai da shi ɗan abin da ba za a rasa ba kawai. Alama alhamdulillah, mun gode gaskiya, Allah saka da alheri.
To mu ma mun gode Alhaji Yusufu daga jihar Nasarawa. Yanzu kuma za mu je jihar Kaduna. To layin malami ko malama daga Kaduna ya goce, yanzu kuma za mu je Borno.
Yawa, kuna magana da Hamza Musa Inkiya Hamza Bula Burdo.
To malam Hamza, muna jinka.
To mu abinda muke dubawa saboda Allah, saboda Annabi, yanzu yau a ce tsaro ya kai inda mutum ya tashi daga Maiduguri, wai daga Maiduguri zuwa Gamboru ya share sati bai kai Maiduguri ba, saboda Allah wasu ya share sati kai bai kai Gamboru ba. Ina za mu sakan mu
sati guda,
ina za mu sakan mu jima daga Gamboru zuwa daga Maiduguri zuwa Gamboru sai mutum yi sati. Yanzu haka mutane na nan dikuwa, an hita bastun su, an walakanta su, wasu kwana biyar, wasu sati suna nan suna ganin bane.
Akan wani dalili
ba san halin da suke cike, wai akan dole sai an yi escort an raka mutane. Sai an yi escort an raka mutane, in ba raka mutane ba babu inda mutane za suna, kowa na jin tsoro ya shiga cikin daji aje a kashe shi a banza.
To malam Hamza Musa, ai kaji an ce
international, don Allah ta daina muna hucci cikin haraka. Yan ta'adda in sun yi banna ba ta cewa ga abin da suka yi, amma da zaran soja yayi abu dan kadan sai su tashi su kama surutu. Ba za su faɗi abin da ya ta'adda suka yi ba, ko suna jin tsoron su ne. Ina fatan kwanan lafiya. Sunana Hamza Bula Burdo Dara.
To mu ma mun gode malam Hamza Musa, yanzu kuma za mu je Katsina. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Katsina?
Assalamu alaikum, assalam, kuna magana da Abdullahi Rambe baban Bola.
To malam Abdullahi, muna jin ka. Abdullahi Randi baban Bola, ko kana kusa?
Ina kusa.
To muna jin ka, menene ra'ayinka a yau?
Wato ina kira ga Muhammadu Buhari, to Allah ya taimaka ya daure a taimaka ƙara jaddada mana tsaro a bangaren nan namu muma.
To mun gode da fatan mahukunta sun ji wannan sakon. Yanzu kuma za mu je Kwantagora. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kwantagora? malami ko malama daga Kwantagora ko yana kusa? To ina ga layin ya huta, bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum. Hajiya Maryam Dauda, barka da lasariya.
Barka ka daidawa, muke magana daga Kaduna.
Malam Murtala ne, ina kiran ku da gasa talon tarihin Najeriya.
To malam Murtala, muna jan ka.
To Hajiya Maryam Dauda, ita wannan gwamnati mai albarka tun farkon ta mun yaba mata kafin ta zo, mun mata kyakkyawan fata. Kuma da muka ga suna dan sauka kan shalda hanya, muna kullum kukan bamu dama da rediyon gida, muna gaya musu a'a su gyara. Suna ga kaman kawai ra'ayin muke fada. Kuma mun yi hasashen dama cewa idan wanda al'umma suka so gwamnati ne, idan ba ta musu abin da suke tsammani ba, muna hasashen cewa watakila fa za ta bakin jinin da gwamnatin da ta gabata ba ta yi ba. Saboda a arewa dai mun zaɓi gwamnati ne don a huce mana takaici, amma kusan bai wuce abu ɗaya ba shine tsaron da aka samu dama-dama. Amma komai ƙara lallacewa yake, maganan wuta, maganan hanya, maganan ruwa, asibiti, duk sai a hankali. Da farko da taimakon Allah dai zai taimake su gyara kafin tenuwan su ya ƙare, a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala, yanzu kuma za mu je Ibadan. Salamu alaikum, da wa muke magana daga garin Ibadan?
Ita magana da Hassan na Haruna daga nan sassan Ibadan.
To Hassan na Haruna, muna jan ka.
Yawwa, ni magana bayanin da ya kan tsaro da ake ta magana akan shi a Najeriya. Gaskiya bakin gwargwado jami'an tsaro suna bakin kokarin su, shi kuma Muhammadu Buhari yana bakin kokarin shi. Abin da za mu ce gaskiya ga wannan tsaron abin nan din, su ga sojoji su ma gaskiya in jama'a suna da laifi, to su ma sojojin nan gaskiya su ma ya kamata su yi canja. Saboda in kika duba yanzu hatta yanzu tsaron, inda ma ba a yi yanzu ya kai yanzu ana yin shi. Yanzu kin ga yanzu abin da yake faruwa tsakanin Kaduna da Zaria din nan, kin ga nan ma yanzu kin ga ba ma cika yin magana shi ba sosai. Don haka Allah ya sake su, Allah ya mu kuma da muke nan, mun da muke nan a kudanci, Allah ya ƙara kare mu.
To aman Malam Hassan na Haruna daga Ibadan, mun gode kuma. Anan zamu dasa aya ɗauka wayoyin, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu, zamu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafan nahiyar Afirka CAF mai mazauni a kasar Masar ta tura tawagarta ta musamman zuwa kasar jamhuriyar Kamaru bayan shugaban na nahiyar Afirka Ahmad Ahmad da tawagarsa sun fara zuwa domin ganewa idanunsu. Dalilin zuwan wannan kwamiti dai domin ganin ko kasar ta jamhuriyar Kamaru ta cancanci ta hada gasar nan na gwanayen nahiyar Afirka wanda suke taka leda a cikin gida. Malam Bashir masanin harkokin wasanni ne na kasar Kamaru ga abin da yace kan irin yadda kasar ta Kamaru take kokari wajen gina filayen kwallon kafa.
Muhammad Awal Garba, kamar yadda ka sani, wato kungiyan CAF na kwallon kafa na nahiyar Afirka gabaki daya ta toro masu binciken ta nan kasar Kamaru domin su zo su duba ya ci gaban ayyuka suke a nan, wato shirye-shirye da ake yi na wasan kwallo kafa da za a buga na shan kenan, wato kaman a ce karamar wasa kenan. To ka san wannan wasa dama za a yi ta ne domin jarrabawa a ga shin Kamaru tana da karfin daukan wancan babban wasa da za a gudanar a watan January kenan na shekara 2021. To do wannan yana daga cikin abun da ake cewa test, to shine za a duba a gani. To amma abun da ya kamata masu sauraron mu sani shine wannan bincike da za a zo a yi ba wai bincike ne da zai hana a gudanar da wannan wasa, a'a za a duba ne a ga idan da inda za a kuma kawo dan tallafi za a kawo domin a samu a gudanar da wannan wasa. Ya riga tabbata cewa Kamaru, kasar Kamaru ita ce za ta karbi wannan bakoncin. to kaga har wannan lokacin inde yanda bincike nuna babu wata damuwa tunda akwai tirash kosor da za a yi ana shirye-shiryen wannan imma ha aga wace kasa ce za ta buga wasan da wace a wani birni kuma amma a yanzu haka akwai garuruka guda hudu da kuma wuraren kullun garuruka uku kenan da wuraren wasa hudu da aka zaba da an riga an tabbatar da cewa anan za a yi musamman wato babban birnin Kamaru Yawun da kenan a stade Ahmadu Ahidjo tsohon wato filin wasa kenan sai kuma birnin Douala inda anan za a samu wuraren wasanni guda habbiyu ne da sabon wuri da aka gina wato a Japoma wannan wuri ne da zai yana iya daukan mutane kimanin 50,000 sai kuma stade Ahmadu Ahidjo stade Omnisport anan Douala dai da shi kuma yake daukan mutum 30,000 to sai kuma limbi kenan a sashin English yacen kuma wannan filin wasan in na daukan mutane 20,000 to kaji yadda abun yake har ila yanzu
shin ko gwamnatin kasar za ta iya inganta matakan tsaro kuwa a bangaren dan aware domin gudanar da gasar a can
wasa kam Allah da sa a buga ta sashin English in babu wani abun nan ba don wani abu ba saboda birnin Limbe inda ake buga wannan wasa birni ne da akwai tsaro sosai anan a ko lokacin da ake ta'addancin yake da karfi a can ake kashe-kashe da yawa ma Limbe ba a motsa da yawa ta nan ba saboda akwai kasan babban gidan wato sojojin biyar yana can in to don haka akwai abubuwa da yawa da ba za a ma bazai iya faruwa ba za su iya faruwa ta can in ba to kaga har illa yau dai za a ce da boya inda za a sauki wasu bakin inda kuma limbi inda za a yi wannan wasa babu dai matsala dai a hakan nan Allah da dai ana mu ganin fa to ka san kana naka Allah da nashi muna ganin cewa za a tafi da abubuwan da kyau masha Allah
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Madalla gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga labarai amma wannan kara a takaice.
A yau Juma'a ma'aikatar lafiya ta kasar China ta ce mutane 121 suka sake mutuwa daga sabuwar cutar coronavirus da yasa adadin waɗanda suka mutu ya kai kusan mutum 1,400. Ma'aikatar lafiya ta sake tabbatar da sabbin waɗanda suka kamu da cutar mutane 590. Da aka kara samun karuwarsu a cikin kwanaki biyu a jere tun lokacin da gwamnati ta canja hanyoyin da take duba mutane da kuma kidaya sabbin waɗanda suka kamu da cutar. Attorney General ɗin Amurka William Barr ya ce sakon Twitter da shugaba Donald Trump ya wallafa akan ma'aikatar shari'a, ma'aikatanta da kuma ayyukansu yana sa ya zama da matuƙar wahala na iya gudanar da aiki na. Wannan sanarwa ta zo da mamaki daga ɗaya daga cikin hannun daman shugaban ƙasa da ta fito jiya Alhamis kwanaki kaɗan bayan da ma'aikatar shari'a da ba yake shugabanta ta canja shawarar da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar suka bayar kana ta kuma ba da shawarar hukunci mai sauki da za a yanke wa daddan na hannun daman shugaba Trump Roger Stone. Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira da a gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi a kan sojojin Najeriya yayin da take yaƙi da masu ikirarin jihadi, lamarin da ya janyo ƙona wasu ƙauyuka baki ɗaya da kuma tilastawa mutane ƙauracewa mutsugunansu.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, a madadin Mohammed Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu Mr. Tony, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.